Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki, muke sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za mu kawo muku ra'ayin wasu Hausawa mazauna yankin kabilar Ibo da ra'ayin su kansu 'yan kabilar Iban kan janye wa'adi daga mayya kungiyar matasan Arewa suka yi. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zaurin dattawa, amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Cibiyar kula da guguwa da ke tafiya da matsanancin ruwan sama ta Amurka ta bayyana guguwa Harvey a matsayin mai hadarin gaske, duk da yake kawo yanzu ba tabbatar da rasa ran ko mutum guda ba. Jami'ai sun ce ma'aikatan agajin gaggawa ba su iya shiga wurare da dama ba sabili da matsananciyar iskar. Magajin garin birnin Rockport CJ Wax a hirarsa da tashar yanayi yau da safe ya ce guguwar ta yi ƙarfi ainan a garin, ya kuma yi a gargaɗi da cewa akwai yiwuwar za ta yi ɓanna matuƙa. Ya ce guguwar ta lalata gidaje da cibiyoyin kasuwanci da kuma makarantu sosai, waɗansu ma sun lalace baki ɗaya. Izuwa safiyar yau kimanin mutane 300 suka rasa wutar lantarki sakamakon guguwar, yayin da ma'aikatan gaggawa suka bayyana cewa an fuskanci katsewar hanyoyin sadarwar wayoyin salula. Dangi da dattawa da ke nuna ɓacin ransu da mutuwar Somaliyawa 10 farin kaya da ake zargin cewa an kashe a samamin da dakarun Somaliya da Amurka ke marawa baya suka kai, sun ce ba za su binne gawarwakin ba sai waɗanda suka kashe su sun roƙi gafara. Sama da shugabannin al'ummar ƙasar Somaliya 300 da suka hada da dangin waɗanda aka kashe suka kira wani taron manema labarai, suna zargin dakarun ƙasar da dakarun Amurka masu ba da shawarwari kan ayyukan soji suka marawa baya da kashe farin kaya 10 a samamin da suka kai a wata gona jiya da asuba a Barere da ke tazarar kilomita 55 kudu maso yammacin Mogadishu. Balin Abdullahi, dangin ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe, ya ce mun gana da Prime Minister jiya Juma'a da dare, ya kuma shaida mana cewa gwamnati za ta ɗauki mataki a kan kisan cikin sa'o'i 24, har yanzu muna jira. Da farko dai jami'an ƙasar Somaliya sun ce dakarun ƙasar sun kashe mayakan Al-Shabaab 8 lokacin da suka kai samame cikin dare, amma daga baya sojojin ƙasar suka ce dakarunsu da Amurka ke marawa baya sun harbe suka kuma kashe farin kaya 10 cikin kuskure da suka hada da ƙananan yara 3. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Sebastian Gorka ya ce ya ajiye aikin fada White House, ya kuma zama jami'i na baya-bayan nan da ya fice daga gwamnatin shugaba Donald Trump. A cikin wasiƙar ajiye aikin da ya rubuta wadda kafofin sadarwa da dama suka samu, ya ce shawarar da Trump ya yanke ta tura ƙarin dakaru Afghanistan ya sa bai gamsu da inda gwamnatin ta dosa a tsare-tsarenta kan harkokin ƙasashen ƙetare ba. Yayin da Goka yake ikirarin cewa ya ajiye aiki ne bisa radin kansa, kafofin sadarwa da dama suna ambaton waɗansu majiyun gwamnatin da aka saya suna cewa an kore shi ne. Wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa bai yi murabus ba, amma yanzu baya aiki a fadar White House. Ya ƙarasa wasiƙarsa da ya rubuta wa shugaba Trump da cewa hanya da tafi dacewa da zan goyi bayanka ya shugaban ƙasa ita ce daga waje ba gidan gwamnati ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, 'yan Najeriya na cigaba da bayyana ra'ayoyinsu game da janye wa'adin da kungiyar matasan Arewa ta bayar ga 'yan kabilar Ibo. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar, ya jiyo mana ra'ayoyin wasu Hausawa mazauna yankin na kabilar Ibo da kuma su kansu 'yan kabilar ta Ibo.
Wa'adin da gamayyar gungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka bayar na janyewar da suka ce sun yi ga ƴan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a yankunan arewacin Najeriya abu ne wanda ya samu karbuwa ga ƴan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya dangane da haka nema ya sa naji ta bakin wasu Hausawa da ke zazzaune a yankin na kabilar ta Ibo kuma ga abin da suke cewa
sunana Alhaji Musa Saidu ni ne shugaban arewa a jabenta mun ji dadi da suka janye amma wannan matakin da suka doka ayya mu din da muke na ayya ba mu ya kara mai arewa mutunci ai wannan yanzu dole in ya muri za su san cewa su ma dai muna da jama'a kuma muna da matasa wannan abin da suka yi mun yi murna mun gode kuma muna ci wanda suke roƙon su su janye a zauna lafiya
dubara Muhammadu Muktar dan barta eh mun ji dadi wannan kalabi da suka yi kuma in ba za mu manta ba ai ba su suka fara kalaman nan ba dan kai bidan ya muri suka fara wannan abin sun shekara azu da aiki wannan sun mai da martani ne ni alawa gani sabu ban lishi gaban kasar da kidan yayi wannan domin ne domin ga zona lafiya
sunana Kwamarin Sar Bala Muhammad Tsarajin Tsara Hakkin Al'adama a yankin South Southern da ma mu ai fatan mu shine duk wani abu da zai kawo ci gaba a samu zaman lafiya kuma a tsari rayuka da zuciya shine muke goyon bayi kuma ƴan arewan hakan da suka yi sun nuna da takobi daga kalaman da shi shugaban kasa yayi to ina ganin abin da ya dace da ma shine yanzu kowa sai rungume kadarar zamantakewa na shashi na 39 zuwa 42 kundin tsarin mulkin Najeriya
maganar bayar da wa'adi dai ta zama wani mai da martani ga masu kira ga a balle daga Najeriya domin kafa kasar Biafra su ma ƴan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu.
My name is Rilo Okeke.
Wannan yana cewa ne a cikin harshen Ibo yace sunana Sirili Okeke. Mun ji dadin abinda ƴan arewacin Najeriya suka yi na janye batunsu na cewar ƴan kabilar Ibo su koma yankinsu kuma muna kira ga shugabannin kabilar ta Ibo da su daina bari ana wulakanta wani wanda ba ɗan kabilar su ba domin samun zaman lafiya.
Shine Zuwa Kafu by name from Anambra State.
Su arewa sun ce Ibo an janye wannan magana wanda zai kawo haɗin kan ƙasa
ba yadda ba babu da zai kawo ba mu ne haɗin kai da zai kawo
me yasa ba zai kawo haɗin kai ba tsakanin
wannan siyasa siyasa ne
to ya za a samu haɗin kai
kowa ya yakuri da juna ina ya yakuri da juna
to masu magana biya fara
wannan ba zan ce shirme bane amma kowa yana takama da wannan karfinsa bari mu ga karshen da zai kawo
Lami da Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya.
A gaida da Lami da Abubakar yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya madaurinki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri akan yadda jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wajen yaƙi da ƴan Boko Haram da yake yanzu hafsoshin mayakan Najeriya sun ƙaura zuwa Maiduguri bisa umarnin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya shi ya samo mana waɗannan ra'ayi.
A matsayina na madu mazaunin garin Maiduguri kuma a mafoni ni ne muke so mu dan tattauna wasu matsaloli. Insha Allahu hanyoyi da za mu taimaka shine idan muka ga wa'anda ba mu yarda da su ba to insha Allahu za mu yi kokari mu sanar da hukumomi musamman mu da muke tsakiyar gari da kuma wa'anda suke bayan gari irin Jiddari ko Polo ko ainihin Gozari da bayan university da sauransu Mandarari kauye ne da ake yaran suka je su inda mata ne dai suka je su inda ake kasuwan dabbobi mun samu labarin cewa biyu daga cikin su sun tada ainihin nakiya dake jikin su amma ɗayan cikin Allah bai kaddara ta kada ba an tsaro sun farga sun ainihin samu labari to Allah ya takaita abun ya shafe ta ne ita kadai gaskiya cikin gari fi sabilillahi lafiya amma waɗanda suke gefe gefen gari akwai ainihin karkara hakan nan da shakku don wani lokaci zaka ga mutane sun kai kaman karfe 10 ko 11 har 12 karfe 1 sai zaka rika ganin mutane biyu uku hakan nan ana zama ana ainihin tsaron gari da sauransu
assalamu alaikum sunana Alhaji Umar mai huda askira shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno to gaskiya komawa hafsoshin sojin Najeriya zuwa wajen ta Borno muna fatan zai kawo mana zai sake tabbatar mana da dawamin zaman lafiya a wannan yanki amma kuma fa gaskiya kananan sojoji wanda suke fagen daga suna fuskantar matsaloli da dama wanda bai kamata ce suna fuskantar wannan matsala ba karancin abinci karancin kudaden su na analysis baya shiga da wuri wasu sun yi wata biyu wata uku ba su samu shiga ba kuma ba abin da zamu iya cewa jami'an sojojin nan sai dai mu musu addu'a fatan alheri Allah ya ba su nasara kuma Allah ya ba su ikon tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki kuma ya kamata su haɗa kai da asalin maharba da suka samu wannan dazuzzuka don za su iya shiga ko ina ne kowane sako da kowane sako ya kamata gwamnati ta tabbatar ta taimakawa sojojin da suke fagen daga da kuma asalin maharba da suka samu dazuzzuka na tsakani da Allah wanda za su iya shiga na gode mai magana Alhaji Umar mai huna askira
sunana Hashim Muhammad na fito daga arewacin Najeriya arewa maso gabas wanda muka fuskanci matsala na yaƙi na Boko Haram wanda musabbabin wannan abin shine asali inda ya faru a kasar Borno Maiduguri iyayen yara sun taboye ƴaƴansu sun san kuma cewa suna cikin wannan kungiyar suka yi taboyewa abin san da yazo fi karfin iyayen har yaso fi karfin gwamnati saboda ita gwamnati tana aiki ne ta ci nasara idan ana ba ta haɗin kai amma idan za a dinga boye mata bayanai a dinga boye masa wasu abubuwa to za ta dade tana wahala ba ta shawo kan al'amarin wannan shine abin da yake faruwa yanzu a yankunan mu na arewa maso gabas za ka ga mutum yana da yara ko yana da ƴan uwa suna cikin wani kungin sai ya boye idan jami'an tsaro sun zo kame sai mu na wannan shi a gidansa babu irin wannan yanta da matuƙa alhali kuma akwai to har wutar ta ruru ta yi ƙarfi so ina bawa iyayen yara shawara da duk wani ƴan anguwa da kowa ya sa ido duk wanda ka sani yana wannan harkar kawai ka ji a faɗa jami'in tsaro ya zo ya kama su in ana haka za a ci karfin su amma in dai muka ci gaba da boyewa to wannan fa abin ba zai kare ba sannan kuma kanmu abin zai ta dawo masifar akan kanmu take faruwa mun rasa zaman lafiya ba ma iya sallah a cikin kwanciyar hankali ba ma iya zuwa kasuwannin mu a cikin kwanciyar hankali tashin motoci yanzu gashi na an dawo da ɗabi'an sa bom wa yara mata a sa musu bom zo su kasuwanni ko wurin da jama'a suke taruwa su fasa su danna bom din mutane da yawa sun mutu to inda tun farko an yi tukar hanci to ina ganin gaskiya da abin bai lalace zama haka ba
assalamu alaikum ni sunana Abdul Aziz Muhammad electrician daga ma Borno nake ainihin tushen mu abinda nake so in bawa sojojin Najeriya shawara akan wannan fada da ake da ta'addanci ya kamata su samu wasu hakkafofi daga duka wayannan networks da suke serving imu a Najeriya su samu technology da in kaman yan ta'adda sun shooting wani labari over the air a yi tracing ina ne source din ya fito dole ne a yi somoni networks din nan su ma su ba da haɗin kai a wurin binciken ta'addancin nan saboda ba ta yiwuwa a ce mutum kawai zai harba labari a saman iska kuma ba a san inda ya fito ba akwai dole ne tunda ana tracing call na mutum ya kamata kuma a yi tracing duk wani data information da ya sako over the air shawara na farko kenan sannan shawara na biyu a daina razana waɗanda suke son su ba da sanarwa akan wani abun da suka sani akan ƴan ta'adda ya kamata a ba su kariya na musamman saboda irin abun da ke faruwa da sai kaga idan mutum ya je ya ce ya ga ƴan ta'adda wuri kaza wuri kaza kan ankara ƴan ta'addan za su zo su ce mishi to lokaci kaza ka je ka ce kaza 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 karshen ta sai ka samu ma an kashe mutumin to hakan ya tsorata mutane a wancan lokacin amma yanzu wannan gwamnati ce wanda muka zabe ta da hannunmu kuma muke da imanin cewa tana wannan fada da ta'addanci tsakaninta da Allah ne
assalamu alaikum sunana dai Sallam Yusuf ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni anan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abun da ya shafi tsaro zuwan su nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye. Na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai koda a ce sun ga wasu abun nan din da basu fahimce shi ba, wato kamar mutanen da basu fahimce su ba su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya. Sannan na biyu su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a domin kasa a baya an samu matsaloli sosai wanda su jami'an tsaron sukan dan irin bude idanu mutane sukan tsoro su kawo ne su ba su bayanai yadda ya kamata. To wannan dai ina ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa su wayannan shugabannin sojoji don a samu karkade burgudin wayannan yan boko haram da suka rage.
Assalamu alaikum. Sunana Mustafa Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good za mu ce. Zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu ƴan kunar bakin wake sun zo kusa da garin Kwandiga nan sun shiga IDP camp din nan har sun yi tada bomai sun dan kashe wasu. Amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din. Jiya ma sun yi repelling attack din kuma nan dai jejin dajunan Maiduguri hakan nan za ka ji minti biyu uku haka za ka ji jirage suna tashi suna zuwa. Kuma mutanen Maiduguri they are very vigilant yanzu. Sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba. Immediately ana informing ɗin sojojin sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu. Immediately za ka ga jiragen yakin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin. Gaskiya a yanzu dai alhamdulillahi zuwansu service chief ɗin zuwansu Maiduguri dai gaskiya mun ɗan samu cigaba sosai kuma effort ɗinsu gaskiya is intensifying. Sosai ana ba su haɗin kai. Ɗan in mutanen Boro ba su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai. Ana ba su haɗin kai sosai.
Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa. A huta lafiya.
A gai da Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Alhikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
The Imagine United and Prosperous Nigeria.
Matasan Arewa sun janye wa'adin korar ƴan kabilar Ibo bayan sanya bakin dattawa. Nastura Ashir Sharif na daga shugabannin matasan.
Muna son gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaggauta hukunta shi wannan Nnamdi Kanu da ya kawo wannan fitina.
Bayan jawabi ga ƴan ƙasa, shugaba Buhari zai ci gaba da aiki daga gida, inda tuni ya karbi rahoton binciken sakataren gwamnati Babaci David Lawal da yake zaman dakatarwa. Jama'ar PDP na Madu Sharif sun yi taro da zargin Ahmed Makarfi yayi watsi da su ba kowaya tun nasarar sa a kotun koli. Ga jigon taron Yarima Ingama.
Kawai muka ji an ce ana ma tunani ne ko za a yi mana ahuwa ko ba za mu yi mana ahuwa ba. To mutum muka kashe tunda Makarfi kotun koli ta bashi kawai banda kyama ba abin da ake nuna mutanen Alshir. To ko mutum ridda yayi in ya koma musulunci ai rungumar sa ake.
Sultan Muhammad Sa'ad ya ayyana 1 ga Satumba a matsayin babbar sallah. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da babi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya daga ƙasar Saudiya, inda yake aikin hajji. da kuma Rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ekwa Hausa Lambatu a Kanan Dabo ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum. Da wanda ke aikin haji da wanda ke zaune a gida akwai ibadoji da za a yi tare. Kamar misali abin da shafi kaskantar da kai zuwa ga nemayar da Allah da kuma in an kai ranar 9 ga wata ranar Arfa akwai waɗanda su ba su Arfa din ko da suna garin Makka ko Madina sai za su yi azumi sannan washe gari 10 ga wata za su yi lahiya yadda kuma a wannan ranar ce su al'adai waɗanda suke tsakanin sarki sun je sun ainihin wato kwana a Muzdalifa sun je sun yi jifa masu hadaya sun samu Halilu Subra. Da irin waɗannan kaga duk ibadoji ne waɗanda ke haɗa na nesa da mafita da haka ba wanda ya fi cancanta ya tsami cikin nasa ko ɗan uwansa sai wanda ke fitar ɓangiyar nasa. Kuma kada mu mance duk abin da za mu riƙa a wajen Ubangijin ne sai kada mu mance kawunanmu da iyayenmu da iyalanmu da ƙasarmu mu ƙaunaci ƙasarmu da kuma ainihin da muke zaune sannan Allah ya zaɓa mana mu zauna ba tare da ainihin mun samu abokan zamanmu ko kuma mun yi wani furuci wanda zai kawo mana rahba ko ta shi a tsakaninmu ba domin duk wanda ya yi amfani da damar da ya samu ya cutar da jama'a shi kaɗai da babu shakka wannan musibar ba za ta tsaya a kansa ba ko da a nan duniya yana gani ya tsira to a lahira ba zai tsira ba kuma ya bar wa kansa mummunan tarihi don saboda za a ambaci duk da aka ambaci sharri za a ambace shi da iyalansa da jikoki har abuwa su biyo baya don haka wannan lokaci ne na ibada da ƙaunar juna da kuma jan juna a duka da kuma haƙuri da juna da neman yarda Ubangiji da yanzu samun nasarar duniya da kuma makoma gobe kiyama. Muna fata gaba ɗayanmu Allah ya dace da mu kuma Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasashenmu kuma ya mutu a gaban dinku na adalci sannan mu kuma Allah ya ba ku yi mutu da'a da'ar da ta ba Ubangijinmu ba. Muna fata da mu da shi baki ɗaya Allah ka sa mu cimma nasarar duniya da gobe kiyama. Kamar yadda muka sani kowace shekara al'adar Najeriya da kuma sassa daban-daban na duniya musamman ma dai na Najeriya din to abinda muka fi ba da muhimmanci a kai bayan addu'o'i yau da kullum shine addu'a wa kasar mu Najeriya kasar da babu da wata kasar da take ta kuma nan Allah ya zaba mana mu zauna kuma ya kaddara cewa mu zauna da wanda ko yarenka ko addininka da ma launinka duk akwai bambanci a Najeriya amma haka Allah ya nufa mu zauna da haka ba mu da inda take wannan kasar illa mu yi mata addu'a. Addu'ar kuma da za mu yi mata kan mu ba wai ita kawai kasar za mu zuwa kawai shiga da kasar ba a'a yi wa kai ne domin yau idan kana ganin cewa kai ba kowa ba ne a Najeriya don baka da mulki ko dukiya da wasu can sun samu dukiyar ko mulki kai ba ruwanka da su in an ga dama ma a fata kowa ya rasa sai karshe kai an zuba wa kanka domin idan dukiya ce su waɗancan sun riga sun kama kai ne kake cikin buƙatar kai addu'a don a zauna lafiya kai da za ka yi kiwo ka yi noma ka yi dai makaranta kuma ka yi duk abin da kake da buƙata na yau da kullum. Da haka al'adar Najeriya ina kira gare mu da kuma sauran dukkan wato 'yan Najeriya ma da ba su samu damar zuwa ba da sa wannan kasar a gaba mu yi ta yi mata addu'a. Yau in kuka dubi yadda kakashi da muke samun labaransu yadda tashin hankali ya kai su ga ɗaukar cewa da rashin zaman lafiya da kuma samun duk abin da suke nema babu shi ko da akwai shi an samu ba za a iya zama a ci shi da kwanciyar rai ba ba abin da ya kawo haka illa rashin kwanciyar hankali. Za ka mutu ta addu'a kuma za mu ci gaba da addu'ar cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da duk abin da muke zaune baki ɗaya kuma babu abin da zai kawo mana wannan bayan mun yi addu'a shine mu cire wato tsammani daga shekaru kuma shekaru. Shekaru su ne waɗanda suke ingiza mu su tuta mana ko su rubuta mana wutar ƙabilanci da kiyayya da gaba da kuma ainihin tashin juna a tsakaninmu musamman kamar yadda mai bayani tsakanin wato kudu da arewa ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin wasu al'umma dai waɗanda suke ganin su suna da wata buƙata ko kuma suna da wata ɗaukaka dai da sauran 'yan ƙasa. Da haka wannan ya zama wajibi mu cire wannan a cikin zuka da ita addu'a wa ƙasar.
Shi ma Rabaran Danjuma Adamu ya yi nuni ne da muhimmancin ɗaukaka batun zaman lafiya kamar yadda watan na Zulhijja ke jaddadawa.
Ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya domin yadda Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka yadda Ubangiji Allah zai karɓi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga Allah. Biye da haka ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin a ƙasarmu Najeriya saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka shi Buhari jama'a da dama suna tsorata da shi to kiran da zan yi ga mu al'umma ta Najeriya shine abin da ya kamata mu fara shine addu'a bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi ikon cika alƙawura waɗanda yayi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasar mu da aka yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'umman mu littafi mai tsarki ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasar mu to a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya dauka abinda za mu yi masa shine mu yi masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi iko yayi abin da ke gaskiya kamar yadda Allah ya kirari cewa shi mutum ne mai gaskiya to mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar ba zai iya cika ta ba bace haka mu kanmu kuma yan arewa ko yan Najeriya mu bashi haɗin kai wani lokaci wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kiyansa to mu bashi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancin sa lafiya wannan shine babban abin da zamu bayan haka game da zancen tashi-tashin hankula da muke samu a cikin kasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya kullun kana cikin ibada kana dadar mai zai je idawo Allah yana bukatar mu natsa a gaban sa duk lokacin da zamu bauta masa to kiran da zan yi ga mu ƴan Najeriya cikin irin wannan tare-tare hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba
to nan muka kammala shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
a gai da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Kasar Kamaru ta fitar da jerin sunayen 'yan wasa 23 da za su fafata da Najeriya a wasan neman gurbi ta gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ciki ko har da mai tsaron gida na Sevilla Ondoa Fabres da dan wasan gaba na FC Porto Abubakar Vincent Najeriya ce za ta so mu karɓar bakuncin kasar ta Kamaru a ranar Juma'a mai zuwa a birnin Oyo kafi ita ko kasar ta Kamaru ta karɓi bakuncin Najeriya a wasan na biyu a ranar 4 ga watan Satumba Najeriya ce ke jagorancin rukunin nasu na biyu da maki 6 yayin da kasar Kamaru take bin ta a matsayin ta biyu da maki 2 mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya nemi jin bahasin baiwa dan wasan sa Raheem Sterling jankati a minti na 97 na wasan Premier da kungiyar ta doke Bournemouth da ci 2-1 a yau Asabar Sterling ya jefa wa City din kwallo ta biyu da ta bata nasara inda Munir jefa kwallon ta kai shi har a cikin ƴan kallo dalili kenan da yasa alƙalin wasa ya bashi katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jankati a bangare daya kuma jami'an yan sanda sun ce suna nan suna bincike akan zargin da ake yi wa dan wasan City din Sergio Aguero na dunguri ga wani ma'aikacin filin wasan bayan da Sterling ya jefa kwallo ta biyu ya ruga cikin murna zuwa cikin ƴan kallo inda wasu ƴan wasan suka bi shi lamarin da ya sa ma'aikatan filin wasan da ƴan sanda suka shiga tsakani inda anan ne wani ma'aikacin ya ce Aguero ya doke shi to sai dai har ya zuwa lokacin da suka fice daga filin wasan ƴan sanda ba su yi wa Aguero magana ba to amma kuma akwai hotunan bidiyo da ke zaman shaida ga lamarin rahotanni daga kasar Spain sun ce shahararren dan wasan kungiyar Real Madrid Cristiano Ronaldo ya nemi kungiyar da ta biya shi makudan kudaden da yawan su ya zarta na dan wasan kasar Brazil Neymar a zaman dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a duniya bayan komawa PSG daga kungiyar Barcelona a cefane mafi tsada a duniya Neymar yana karɓar albashi na fan 500,000 a kowane mako to sai dai Ronaldo dan kasar Portugal ya faɗa wa Real Madrid cewa ya cancanci albashi mafi yawa a duniya idan aka yi la'akari da matsayinsa na gurzon dan kwallon duniya mai ci yanzu a don haka yake neman a biya shi fam 700,000 a kowane mako Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaida Murtala masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta yana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum